bagi Mayang Kauya. Duk da yake dai babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta so mu daukar matakan sasantawa da ɗaya jigonta gwamnatin jihar Rivers ne su muke. To amma ta ce akasarin sharuɗin da ya gindaya na sulhun ba za su yi ba a halin yanzu. Jama'a assalamu alaikum. Yanzu haka dai jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya tana wani yunkuri na sasantawa da gwamnatin jihar Rivers da ke kudancin Najeriya ne su muke, wanda ya ja daga tun sa'ad da ya sha kai a zaben fidda gwani na shugaban kasa na jam'iyyar, har yana barazanar taimakawa wajen faduwar jam'iyyar a babban zaɓe mai zuwa. A baya-bayan nan jam'iyyar ta gudanar da taron shugabanninta, inda kuma ta kada ƙuri'ar amincewa da ci gaba da jagorancin shugabanta na kasa Iyoce Aiyo, tare da kin amincewa da ɗaya daga cikin bukatu da sharuɗan wike na sasantawa. To sai dai kuma a lokacin zaman shugaban kwamitin amintattu na jam'iyyar, Walid Jibrin ya bayyana yin murabus daga mukaminsa, wanda ya baiwa mataimakinsa Adolphus Wabara daga kudancin kasar damar ɗarewa kan mukamin. Walid Jibrin ya ce ya yi hakan ne domin samun maslahar rikitar da jam'iyyar ke fuskanta.
Mulki na Allah ne, duk abin da ya faru ga mutum ya tsaya ga Allah. Wannan abin da na yi na fannin wannan shugaban amintattu, Allah ya sa shi ne mafi alheri a gare ni. A dalili na ni mai son zaman lafiya ne, ni mai son haɗa kai ne, ni mai son jam'iyyarmu gaba ne. A to, kada mu yarda mu samu saɓani a cikinmu. Yanzu ga shi ana ta rikici da maganan wannan wike da maganan shi chairman namu na party, suna cewa dole ya sauka. To shi kaman a yanzu ba ɗauki wata mataki na saukansa ba. To ni a nawa nake, inda nake kani yanda burkin nan namu na PTP duk na 'yan Najeriya ne. Kowane 'yan Najeriya ya kamata ya samu daman sa bakinsa a mulkinmu na fatinmu. Kada mu yarda mu yi wani abu wanda za mu keɓe waɗansu mutane. Tafi ta haka na ce, to in haka ne ni ɗin nan saboda zaman lafiya haɗa kanmu jama'a Najeriya ɗin nan ya zama ɗaya, ko ina a samu wani mai mukami irin namu. To akwai chairman namu gudan da same
ko wato ma'ana sanata Walid Jibrin, idan yanzu tun da ka aje wannan mukami ya nuna yana da gabun da zai sa jam'iyyar a ce an raba mukamai a sassa daban-daban na kasa kenan,
wanda zai zama dilas dunna ne na bari yanzu. Shi wannan shugaban na PDP a Mikadu ina ne za kai shi yanzu? Bayan da za kai shi wajen kuma idan akwai nasarar sama yana wajen ko kuma shugaban ƙasa insha Allah zai samu nasara shi a ciko. Kaga wannan alama sai su yi daɗi, kamar yanzu suna tsalle ana mini waƙa ana ganga a cikin wajen mitin cewa abinda na yi na zama ɗan Adam, na zama mutumin Allah mai ganin abinda ya kamata a yi, rigiman ba na so a ci gaba da ni. Irin waɗannan rigingimun na yanzu sai mu nemi da hanya a cikin wannan tafiya. Ni dai ɗan PTP ne, ba ni iya barin PTP, amma ina da hakki in baɗi abin da ya kamata a wannan jam'iyyar nan, kuma ina tabbatar maka abin da na yi nan mutane ko ina suna faɗin jiki da kudu ɗin da arewan da kowane zon suna yaba mini. Na ƙoƙarin da na yi ai na ce ba na so, kuma yau na fita an ba mataimakina rikon ƙwarya. Shi kuma mataimakina daga ciyan kudu ne wajen Yamurai South East. To kaga wanda suke yi
yauwa, wato dai wannan sadaukarwa da kai na aje mukamin zai iya kawo daidaito a jam'iyyar waɗanda suke ganin mukamin PDP sun yi yawa arewa, za su iya ɗan rage fitinar su kenan.
Zai daga ƙara mana ƙaifi a PDP ƙwarai da gaske. Wannan ma yana wani tunani, to ga caman babban chairman na mitattu ya bari to me yake nema kuma ya kuma wanda muka bashi ya ci gaba da aikin ya don na riko shine mataimaki na mutumin kudu ne to a ce yanzu an cire shi a ce a dauki wani a sake kawo shi inda muke yanzu kana jin za su yadda abin dole ne ya faru inda faru ne amma akwai nasara batin namu ba dai fasu ba kuma mun kusa kai karshen wannan abun
to shin ma waɗanne sharuɗa ne ne su muke yagin da yawa jam'iyyar domin mai da wukarsa ku be tsohon sakataren jam'iyyar sanata Ibrahim Umar Tsauri yayi bayani kansu da kuma yadda jam'iyyar za ta tunkari bukatun
abun lura anan shine an yi abubuwa da yawa kuma har committee an nada wanda committee ne ya amince cewa abu a wuke mataimakin shugaban kasa amma sai hakan ba ta faru ba shugaba na kwarai yakan yanke hukunci a lokacin da ya dace yanke shi koda hukuncin ba daidai bane Atiku ya yanke hukuncin da ya yanke daidai lokacin da ya yanke shi to idan ka yanke hukunci da ba daidai ba a lokacin da ya dace ka yanke hukunci sai a koma a kama gyara wanda wannan shine abin da ake yi a yanzu wuke na da ancin zai ci ba mashi daidai ba amma bai fi karfin jam'iyya ba ko ba wanda ya karfin jam'iyya wai ka dan jam'iyyar PDP ne kuma dan jam'iyyar PDP wanda yake takama da shi dan jam'iyyar PDP ne domin yayi mu jam'iyyar hidima lokacin da ya kamata ya mata ba zan iya zaina ma abubuwa guda shidda da ne ma guda akwai guda biyu wanda ban iya faɗi maka na farko dai akwai abun da ya hito hili cewa so yake shugaban jam'iyya ya sabka na biyu shugaban amma dan takarar mu na shugaban kasa Atiku Abubakar ya sa hannu zai yi tenuwa daya abu na uku shine a dropping ito akowa na hudu shine kila in an ci zabe a bashi sanar fara wannan sune guda hudu wadanda zan iya faɗa maka biyu ba zan faɗa maka su ba amma dukkan su guda hudun nan masu wahalayi ne dan misali in kace a cire ayu to gaskiya ne yadda abun ya kamata a yi shine shugaban kasa ba zai fito daga sashe ɗaya da chairman jam'iyya ba to amma lokacin da za a yi wannan abun ba daidai bane dan kuskure ne an yi shi tun daga lokacin da aka yi committee Bala Kaura wanda ya ce shugabancin jam'iyyar PDP shugabancin shugaban kasa yanzu a bar shi a wannan karon a ce kowa na iya tsayawa takara kuma kowa tsaya abunda suke magana shine sashen wai kenan so suke a cire ayuce ayu a bayyana cewa manya koma kudancin kasar nan to idan aka yi wannan sai an canza tsarin mulkin Najeriya wanda tsarin mulkin jam'iyyar PDP ko kuma sai an kira abunda ake cewa National Convention don me tsarin mulkin PDP cewa yayi idan shugaban jam'iyya ya aje matsamin shi ko aka kore shi ko ya samu wata matsala ko ya mutu mataimakin shi wanda ya fito daga sashen da ya fito shi zai hau wanda da magunkin nan zai hau dan arewa ne dan yobe ne in kawo har za a yi wannan to sai an canza national secretary it means sai an yi convention wanda muna da wata 5 zuwa 6 daga yin zabe kace za ka yi babban taron kasa wannan abun lokacin bai dace ba bai daidai ba
to kenan da alama sulhu da wuke zai yi waya kenan ko kuwa kana ganin za a iya samun daidaito a yayin da babban zabe ke dada karatowa
ai shedan kawai ke ba son sulhu jam'iyyar PDP ba za ta kyale wuke ba ana nan ana bin wuke gindigin da ana bashi hakuri duk wanda ya kamata ya bashi hakuri ana bashi duk wanda ya kamata ya magana ya ji ana mai magana ya mashi magana kuma kowa na nan na mu wuke magana domin an san halin wuke an san wuke wane ne shi to kai ina tabbatar maka cewa kafin mu fara campaign din mu zaka tabbatar da cewa wuke ya komo ya bi layi don mu ci zabe mu kore APC cikin hikimar Allah
A nan za mu da sa'aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu Alhikaya. Jimbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ya muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.